Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kawo muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumin Lai daga nan birnin Washington DC tare da Babaya ko makeri da masauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai'a za ta gabatar mana shirin din kiyama daurin ki daya, daga baya kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirin namu sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labarai mai karatu Babaya ko makiri. Tsohon shugaban Amurka kuma dan jam'iyyar Democrat Barack Obama yayi Allah wadai da yanda ake gudanar da harkokin siyasar Amurka a yanzu, lamarin da ya kwatanta da mara amfani kuma abin damuwa a lokacin da yake jawabi a yau Asabar a wurin karrama da dadin dan majalisar dattawan Amurka John McCain a babban mujama'a ta kasa a nan Washington, rana ta cikin hudu na karrama wannan jarumi. Yayin da yake jawabi a wurin addu'ar bankwanin Obama yayi tambaya, yace rayuwar da muke karrama ta a wannan mako mai neman kyautata al'amura kuma su inganta, shin ba abinda muka gada kenan daga waɗanda suka samar da kasar ba? Yace saka siyasa da muke yi a cikin komai da yadda muke tafiyar da rayuwar mu da jawaban mu a cikin jama'a suna da karanci ko kuma ba su da amfani kwata-kwata. Haka zalika kalaman batanci da cin mutunci da yi wa mutane kage da haddasa tsano su ma din ba su da amfani, inji Obama. Bai ambaci sunan shugaba Donald Trump ba, amma Obama ya kara da cewa siyasa ce kawai mutun ya rika kiran kansa jarumi kuma mai karfin zuciya, alhali ko matsoraci ne. Yace marigayi John ya gargade mu akan haka kuma ya shawarce mu kada mu sa kanmu a cikin irin wannan dabi'ar. A nasu bangare, tsohon shugaba George W. Bush na jam'iyyar Republican ya ce McCain da tijo ne, kuma ko da yaushe yana daukar abokan adawar sa masu kishin kasa kuma mutane ne. Bush ya ci gaba da cewa amma shi wancan baya girmama abokan adawar sa a siyasar Amurka, lamarin da ya sha bamban a tunanin da tunanin John McCain marigayi. An gayyaci George W. Bush da Barack Obama ne domin su tuna da abokin su McCain wanda ya sha fama da cutar daji na kwakwalwa a shekarar 2000. Bush ya doke McCain a zaben fidda dan takara a jam'iyyar su ta Republican, yayin da Obama ya bashi kashi a babban zaben shugaban kasa a shekarar 2008. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanya hannu ko kuma ya sanar da majalisar dokokin kasar a jiya Juma'a a niyyarsa na sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci da Mexico tsakanin kwanaki 90 bayan kammala tattaunawa da Canada ba tare da cimma wata fahimta akan ci gaba da shirin cinikayya na kasashen arewacin Amurka, wato NAFTA a takaice. Wakilin Amurka a wurin tattaunawar cinikayyar Robert Lighthizer ya ce tattaunawar Amurka da Canada za ta ci gaba a ranar Laraba, kuma ya ce akwai yiwuwar Canada za ta karu a cikin shirin cinikayya na kasashen arewacin Amurka da za a sake yin shi, wanda shugaban kasa zai sanya hannu a ciki a kai a wannan watan Nuwamba. Mawakiltan Canada a wurin tattaunawar, ministan harkokin wajen kasar Chrystia Freeland, ta bayyana kwarin gwiwanta, ta ce Canada za ta cimma daidaito da Amurka wanda kuma zai amfani bangarorin guda biyu. Freeland ta faɗa wa manema labarai cewar akwai yiwuwar cimma yarjejeniya mai amfani ga kowane bangare bayan tattaunawar su da Lighthizer a nan Washington. Sai dai hirar da shugaban kasa Donald Trump ya yi da sashen labarai na Bloomberg shi ne ya dauke hankali jama'a akan wannan tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada. Kotun kula da harkokin zabe a kasar Brazil ta yanke hukunci wanda ya haramta wa tsohon shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva shiga takarar shugabancin kasa a wannan shekara. Da Silva wanda yake daure a gidan yari tsohon ko kuma zai yi wa'adin shekaru 12 a gidan yarin, an same shi ne da aikata laifin cin hanci da rashawa, kuma shi ne kan gaba a yakin neman zaben shugaban kasa na watan Oktoba a matsayin wanda yake daurin. Da Silva ya ce da shi babu wani laifi da ya aikata. Dokokin kasar Brazil sun haramta wa mutumin da aka taba daure shi a gidan yari shiga takarar shugabancin kasar. Jam'iyyar da Silva da ake kiranta Workers Party tana shirin daukaka kara zuwa kotun kolin kasar akan wannan hukunci da kotu ta yanke. Tsohon shugaba Barack Obama ya taba kwatanta da Silva a matsayin shahararren dan siyasa a duniya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Trump ta yanke taimako da take baiwa Majalisar Dinkin Duniya domin taimakawa 'yan gudun hijira Falastinu, tana cewar hukumar ko kuma majalisar ta nuna matukar gazawanta a wannan fannin. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta kawo ƙarshen taimakon shekara da shekaru a jiya Juma'a, wacce take cewa gwamnati ta yi nazari a kan wannan batu sosai kuma ta fahimci Amurka ba za ta iya ci gaba da ba da wannan taimako ga hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da aiki da kuma raba kayan taimako ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefen baiwajin mai alfili da gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tsiya, madaurinki daya. Sauraron Tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. A saboda muhimmin rawa da shugaban addini suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma, za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu malaman addini akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. Kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya zanta da wasu su kamar haka.
Nini mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah, ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Gbagibi.
Kana da wani sako ga sauran ƴan uwanka malaman addinin Krista game da jawo hankalin su mabiya game da shi zaman lafiyar nan?
Kware da gaske ina da gudumawa da zan iya fada karban haka ƴan wana pastoci ko reverend ko reverend father ko bishop ko da ma wani irin matsayi ne suke, su sanar da cewa fa a ecclesia ma akwai damuwa, in kuma akwai damuwa babu yadda za su iya su tara jama'a in akwai damuwa, domin sai dai an zauna lafiya. Saboda haka nan kowane mabiyin Krista musamman wanda Allah ya kira shi yayin aikin ibada ya tabbata ya ayana gaskiya, ya faɗa gaskiya, ya tsaya kan gaskiya, kuma ya wa'azin salama.
Sunana Suleiman Muhammad, imamin masallaci, babban masallaci na Express a Kaduna. To alhamdulillah an gane matsalan, yanzu muna nan muna dindinke matsalolin kuma da alama sun kusa dinkuwa. Siyasan sai ya cusa kabilanci a ciki. Kabilancin nan shine kawo wannan ummul haba'isin tsiya. Amma yanzu abin fa yi sauki. Malaman nasu sun yi kristocin su aji sun gane, mu ma malaman namu sun mana wa'azi mun gane wannan matsala, yanzu muna nan muna ta dindinke ta kuma da alama ta kusa dinkuwa, domin yanzu ko an tada wani abu ba mai motsa duk mun san tsintsiya ne madaurin kida, domin da sarakunan su da sarakunan mu ana zama kowane lokaci, da malaman su da malaman mu ana zama kowane lokaci, ko wurin wani addu'a ne ko wurin taro aka je zaka ga an ce Kirista ya bude tu musulmi zai rufa, an ce musulmi ya bude Kirista zai rufa. Wannan ya nuna natsuwan nan irin da ta dawo alhamdulillah. Mu daure mu hada kai mu daina nuna kabilanci, kuma irin anguwan nan da muka wawware mu rabu da wannan warware, mu dawo mu sake dinkewa, ba abinda zai zo sake raba mu da ikon Allah, matukan za mu yi mu junan mu nasiha da gaskiya.
Sunana Reverend Maxwell Utema Sanda, ni ne admin pastor na Christ Evangelical and Life Intervention a nan Kaduna.
menene za ku yi amfani da shi wajen kiran al'umma akan bukatar zaman lafiya?
Wato wannan nauyin da Allah ya dora mana a matsayin malamin addini ya zama dole mu aiwatar da sakon muhimmancin kowa ya zauna lafiya. Kaga akwai matakai daban-daban na ilmantar da al'umma, akwai na addini, akwai na boko, sannan daman da muke amfani da shi babba shi ne kaga masu sarauta kabilu daban-daban na zuwa coci, mutane daban-daban masu rike makamai mabiya da sauransu da ake amfani da su a ta da hankali, muna samun daman mu aiwatar da wannan. To shugabanmu kuma sai ga cewa in mun tsaya yadda maganan zaman lafiya a Kaduna yake da kuma arewa baki daya, ya zama dole mu yi yunkuri mu yi tsayin daka mu ga yadda zamu je lungu-lungu da sako-sako mu fahimtar da jama'a muhimmancin zama lafiya da makwabcinka. A addinin musulunci mun gane cewa akwai hakkin da kowa ya kamata ka bashi. Ga kabilu da dama Allah ya yi mu da bambance-bambance don mu fahimci juna ne, ba don a yi amfani da shi a cima wani buri ba. To Allah cikin ikonsa kuma ya taimake mu, mun samu muna zuwa wurin mutane mu ji ainihin menene ke kawo wannan rashin fahimtan tsakanin addinai ko kabilu, kuma mu warware bisa ga gamsassun bayanai da zai kwantar da ma kowa hankali. In kaga ga inda ga inda wannan bambanci shi da to shikenan na gane kai naka nan ne, ni na yadda da wannan ba yadda da wannan ba bai hana mu zama lafiya. So mun gode ma Allah, Allah yana ba mu nasarori kuma ana wayar da kan al'umma.
Shi zaman lafiyan nan wai menene riba, wani benefit ne, wani riba ne mutane za su samu in an zauna lafiya?
Ai babba ne, ba za ka kwatanta shi da komai ba. Ko a littafin farawa Allah ya nuna mana cewa idan dai mutanen nan hankalinsu da bakinsu zai zama daya, to ba abin da za su so yi da zai gagare su yi. So bisa gaskiya haɗin kai ya fi kawo ci gaba da rabin kai. So abinda muke kokari jama'a su fahimta kenan, sannan duk kowa ya samu ci gaba, kowa ya samu ya je bauta ma Allah shi bisa ga yanda ya gane.
Sunana Muhammad Awal Abdullahi, ni ne limamin masallacin Ahmad Umar. Zaman lafiya a takaice watan wani abu ne wanda an same shi tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da al'umma daban-daban wanda kuma ya samu zaman lafiya mai muhimmanci tsakanin shi da su, ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da al'umman da yake ba musulmai ba kuma ya zauna lafiya da su, ta yanda misali sakamakon irin mu'amalan da ma'ana irin ɗabi'unsa wanda har ya sa waɗansu daga cikin ainihin waɗannan waɗanda ba musulmai din ba suka koma suna musulunta saboda irin ɗabi'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu. Watan abin da yake haifar da watan matsaloli tsakanin al'umman musulmi da Kirista lokaci bayan lokaci hakan nan, farko dai akwai matsala ta watan rashin kyakkyawan fahimta tsakanin watan ainihin su musulman da kuma ainihin kiristocin ƙasa. Sannan abu na biyu akwai kuma watan wani bangare wanda akan iya samun zigi wanda za a hadrika, ma'ana ko wancan bangaren ya harzuka matasansa ko kuma wannan bangaren ya harzuka matasansa saboda su afkama wancan bangaren da wani abu wanda ba shine ya dace ba, sakamakon yi musu wa'ansu hudubobi wa'anda ba su dace da ɗabi'an wannan addinin ba, hudubu na san rai, domin babu abin da yake haifar da wa'annan fitintunun face san rai. Duk inda aka samu ainihin kyakkyawan fahimta babu san rai a ciki, to zaka ga samu zaman lafiya ingantacciya kuma mai dorewa. Abin da ya haifar da san rai shine kamar yadda na faɗi baya, ana samun san rai daga wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin biyu. Dalili ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lura kiristocin da suke zaune da manzon Allah a wancan zamanin ko ince yahudawan da suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai waɗanda suka cutar da shi, akwai waɗanda suka yi mishi waɗansu abubuwa daban-daban, amma wannan bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki kiransu zuwa ga addinin ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kiran su zuwa ga wannan addinin duk da suna cutar da shi din wanda har yasa aka wayi gari suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ba mutum bane mai son fitina a rayuwa mutum ne mai son zaman lafiya wanda shi yasa aka ba mu wannan addinin musulunci suna al-islam matakin da ya kamata a dauka shine ka fahimci addini na ni ma in fahimci naka in san matsayina kai ma ka san matsayinka wannan shi zai sa ba zan shiga inda kake ba zan shiga haƙinka ba kai ma ba za ka shiga haƙina ba idan aka wayi gari misali na san iyaka ta tsakani na da kai na san ga inda nake ko ba haka ba wannan ita ce iyaka na tsakani na da kai to wannan iyakar ta wanda take tsakani na da kai sai yin tsaya ana kai ma ka san iyakan ka tsakani na da ni sai ka tsaya a wannan iyaka ko ba haka bane to wannan shine zai haifar mana da zamantakeken kiwa mai ainihin mai dorewa da kuma zaman lafiya mai dorewa babban aikin dai farko dai aikin gwamnati ne sannan kuma abu na biyu aikin shugaban sannan shugabannin al'umma ma'ana kristocin da kuma su da ainihin manyan limamai ma'ana misali malamai wannan aikin su ne amma babban aikin yana kan ainihin gwamnati domin gwamnati da ainihin limaman da al'ummanta da kristocin ma'ana fada su reverend da watan menene sauransu su ma dai suna karkashin gwamnati ne to gwamnati ita ce za ta yi ruwa ta yi tsaki gurin haɗin kan wannan al'umma ta yanda misali in ta samu haɗin kan waɗannan bangarorin guda biyu suka samu jituwa to su kuma ta nan ne su kuma za su dinga isar da ainihin kyawawan kalamai na zaman lafiya ga ainihin al'umman da suke jagoranci
abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawale Kara Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba a huta lafiya
masallaci kace joci ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya
to madalla gai da Jummai Ali to da wannan ko muka zo ga shirin na gaba wanda Ibrahim Kalmasi Girba zai kawo mana jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum ayi saurare barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
let us come out with free fair
Shugaba Buhari a taron zartarwa na APC da Ture batun zaben yartinke a fidda gwanin ƴan takara in banda na shugaba. Haka nan shugaban ya ba Prime Minister Britania Theresa May da ta kawo ziyara tabbacin adalci a zaben 2019. Daraktan labarun budaddiyar Jami'ar Najeriya Ibrahim Sheme ya nuna farin cikin nasarar ci gaban karatu ga fursunoni da ya jawa Najeriya samun kyautar UNESCO.
Kai akwai ma wanda ma yake ma akan layin an yanke masa hukuncin kisa. Kawai ya rijista yana karatun.
Hukumar jami'oin Najeriya ta buƙaci fallasa masu lalata da ɗalibai don makin jarrabawa. Sanata Kwankwaso ya ayyana neman takarar shugabancin Najeriya. Ana ci gaba da ta'aziyar rasuwar dattijo a Jika da Fari Gombe, Malam Muhammad Umar Milu, da ya bar duniya yana mai shekaru 85. Cikin yayansa akwai shugaban hukumar ruwa na Gombe, Injiniya Isa Muhammad. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sardaunan Plateau da Nasarawa Janar Jarumaya Tumbu Usaini da mai martaba Sarkin Baduko Alhaji Usman Sani wanda zai kammala jawabin da ya fara makoni biyu da suka gabata. Ga mai girma Sardaunan Plateau da Nasarawa.
Sardaunan Jarumaya Tumbu Usaini, Lieutenant General. So don't know Plateau and Nasarawa has condemned all the killings going on no matter about whose side. And then all the side Raja Bindiga as a Mefuru. Yawanchin Gumlon Yumu. So not through to the guy. Magana Zama Lafia. Gaskan Snaso as Malafia. Mother was from the Gaskan Nasu. See Gaskia Kamedia Kamata. See Magana the Soro Allah. Aku in the state. Aquine Sophia was. Experienced people when they see government in my cousin's room. Sun gumishi da sun masu zane zaman lafiya tun lokacin Sardauna kuma ta ba sami rikin shaka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoni mu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi a sai ba fadar gwamnan ma ba zai iya wani abu ba duk abin ne zama kawo zaman lafiya zan goyi bayan shi wannan zai kawo zaman lafiya alhamdulillah tun tuni ma shawara shi ne kowa ya sami zaman lafiya kada wani ya zauna kamar cewa bina bai shafe shi ba ko kana waje ma to zai shafe ka ko kuwa ko kana wucewa ina kware kin zai shafe ka kar dan business zai shafe ka so kada duba bina cewa problem ne ba ata duk wanda zai yi magana a jishi ya zo ya yi magana a jishi ko kuwa sai cewa ba mu da wani wuri ba ba mu da wani state kin kace kasa da state din to ruwan mu ne kuma gara state din duk zai mana amfani so dole mu hada kai amma ta magana religion amma ta magana siyasa ko shi da wasu state ma ba so a sani cewa akwai opposition party to ba zai mana amfani ba a sa party da aka attack ko an tauta ko an sa da yanzu ma za su samu opposition an sa rikici da wasu state so dole ne dan adam ya hankuri ya hankuri juna mun ba ka ba za mu je koyi na ba
shi ko sarkin baduko ya kammala jawabin nasa ne da cewa
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa muna son mutane mu da fahimci juna barin baku misali yanzu nan anan wadansu watanni nan Fulani ne fa masu tallan nono Fulani masu tallan nono kinnafa Fulani suke ci da su kai to kaga magana ne a cewai Fulani suke kinnafa ana sanar Fulani ba dukkan ba Fulani ne kinnafa ko wanne bane akwai na kwarai akwai mu ko shi kuma ana samu haka babu al'umma da zaka duba a cikin ta baka samu mutumin shirki ba al'umma da zaka duba a cikin ka samu mutumin banza ba to ba za ka yi ka mutane ta kan ka sanya ba kace duk al'umma mutanen banza ne to kai in ka kana maka zama adalci ba adalci shine ka aje magana inda take mu abin da muke so a samu kyakkyawan zamantakewa an Najeriya cikin da yake cikin shi a yakin Najeriya Allah ne kaddara ya zauna nan domin kai da ka fito daga cikin Bahaushe shi fa da Allah ya so ka fito a Okoro ko a Konko ko wani suna kan kike sunan Jamare ko kuma a ka fito a kasar Ogun ka zo ka zama Olu ko ka zama Oba ka fito ko ka zama wani abu haka haka in Allah ya so da yarda da yake kin yana ibada inda Allah ya so sai yake a Kano ki tashi a kan Awolu ko ki tashi a Borno ki fito a Abdagana ko ki fito a Yola ya zama cewa shi gwan shi Jauro amma Allah haka ya ga dama ba zaɓin ka bane zaɓin Allah ne to zaɓin Allah kuma kai meye dalilin ka kai da kai ka rayu ka ce wani ya mutu kai ka me yasa kai ka yi da ce addinin ka addini wani ba addini ba ne kai ka yi da addinin ka addini ne ka imani da shi ka ci gaba da bauta ma Allah shi ma wancan ba shi ya ci gaba da bauta ma Allah shi amma wa yake dan shi ya ce bai yarda da addini ka kuma kashe shi babu dalili kamar irin da ake da cikin nan a ce wai kamar a Jos wai mutumin Bauchi ya zo zai wuce a ce wai yan Jos an fito hanya an tsari kuma wanda ya fito wanda zai je Bauchi ko zai je Yola ko zai je Yobe ko zai je Jigawa wannan ba al'ada ba ce irin tamu ya kamata a ce an wuce irin wannan halin ne sai kamata a Najeriya nan ta zama kowa ɗaya uba ɗaya al'umma ɗaya wanda za su rungudi kowa domin a kai ga cikin mun tsira dole ne mu miƙe wannan domin ƴaƴanmu na baya ta tashi da wannan mugun aƙida wannan al'ada da mugun manufa da muke aiwatarwa dole ne yadda da wannan kuma mu yadda da cewa yadda gwamnati nan ta miƙe tana yaƙi da cin hanci da rashawa mu goyi bayan su al'ada ce ake so a gina ƴaƴanmu wanda za su rayu da kyakkyawar rayuwa nan gaba ba dole bane mu san wannan amma ƴaƴanmu su tashi da wannan domin mu an riga an gurɓata tunanin mu kowar wanda zai zo ne mulki idan a ganin waɗansu ba a yi yadda suke son a yi ba domin a lalata tunanin mutane da su suna ganin ba a yi ma mutane adalci ba kuma wannan ba adalci ba ne zalunci ne domin ana gurɓata ma mutane tunani ne domin a lalata musu tunani kowa zai ji shi da cewa zai iya samun banza yana lori ya kamata mu yi cewa samun banza wuce ko zali muna jin yadda ƴan Najeriya suke zuwa Amerika suke can duk wanda zai je Amerika shi ya nufi ya yi aiki yawa har sannan ya samu me yasa mu ga kana wannan tunanin ba mu yi duk wani ma da ka sa ka sa kana tunanin man ki ma sa ka kuce ba ka kai ka ci kai ma ka zama yaron kuna ta kuna ta kana kana sa ta kana sa ta kana mu tsaye wannan ina ganin haka wata ce mun mutu wannan mun zama yadda duniya take so ta zama mun zama harka ta kuma al'umma da fatan Allah ya sa Najeriya ta rayu akan rayuwa mai kyau kuma mu gode akan zamantakewa mai kyau mu yadda arewa da zauna a kudu yake so dan kudu in yazo arewa ya zauna lafiya kristan arewa inda duk ya shiga ya zauna lafiya musulman arewa duk ya shiga cikin arewa ya kama yana cikin dan shi yadda aka samu cewa an samu wani liman a plato ya fore kirista wajen masu yawa sama da 150 ya hana musulmi su kashe shi wannan ya nuna cewa in aka ci gaba da haka za a samu kyakkyawar zamantakewa. Kamar dama wannan ya zama wajibi domin Allah cewa a cikin Qur'ani cewa idan ka kashe rai ɗaya kamar ka kashe duniya ne baki ɗaya. To ka kaddara ka kashe duniya menene zaka yi ka dama Allah? Meye sakamakon ka a wurin Ubangiji? Meye ribarka a wurin Allah an kashe? Muna fatan Allah ya ba mu kyakkyawar zamantakewa Ubangiji Allah ya zaunar da Najeriya lafiya.
Idan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kuma da lagai da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 4 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ayyarin wakilai biyu daga hukumar kullon kafar Najeriya sun tashi zuwa kasar Seychelles yan kwanaki kalilan kafin karawar kasashen biyu a wasan kullon kafa ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Yan Super Eagles din na Najeriya za su fafata da Pirates na kasar Seychelles a ranar 8 ga watan nan na Satumba a babban birnin kasar ta Seychelles. Ayyarin zai tafi ne domin kammala shirye-shiryen zuwan tawagar yan wasan da kuma jami'an su domin buga wasan. Mahorar da ƴan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Jose Mourinho a yanzu ya amince ya sayar da ɗan wasan kungiyar ɗan ƙasar Faransa Paul Pogba ga kungiyar Barcelona ta ƙasar Spain. Tun sa'ar da aka kammala gasar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Russia ake tare da yarin komawar Pogba a kungiyar ta Barcelona, inda wasu rahotanni suka ce Lionel Messi na buƙace da wasa da shi a kungiya ɗaya. Rahotannin baya-bayan nan sun bayyana cewa Mourinho, wanda ya sha kashi a wasanni biyu na baya na gasar Premier, a yanzu yana son sayar da ɗan wasan. To amma sai idan Barcelona za ta iya sayen shi a kan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 105. A daidai lokacin da aka soma buga wasannin mako na hudu na gasar Premier ta Ingila a yau, kungiyoyin Liverpool da Chelsea sun ci gaba da tabbatar da nasara a dukkanin wasanninsu, bayan da a yau ɗin ma suka sami galaba. Liverpool dai ta bi Leicester City har gida ta doke ta da ci 2-1, wanda ya sa ta ci gaba da kasancewa a saman teburin gasar da maki 12, yayin da ita ko Chelsea ta karbi bakuncin Bournemouth ta kuma doke ta da ci 2 da nema. Chelsea din ce ta biyu bayan Liverpool da maki iri ɗaya, to amma kuma yawan zura ƙwallo ɗaya ne ta bambanci a tsakaninsu. Zakarun gasar ta Premier wato Manchester City da ta yi kunnen doki a makon jiya, a yau ta yi galaba a kan Newcastle da ci 2-1, inda ta koma ta uku a tebur da maki 10. A fagen wasan tennis kuma Serena Williams 'yar kasar Amurka ta doke yayarta Venus Williams, inda ta sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na babbar gasar tennis ta US Open ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar Amurka. Serena ta doke yayarta ta ne da turmi biyu a jere a cikin mintuna 71. ‘Yan uwan biyu dai iya da kanwane uwa ɗaya uba ɗaya, kuma wannan ne karo na 30 da suke fuskantar juna a gasa. A bangaren maza na gasar kuma mutum na farko a duniyar tennis Rafael Nadal da yanzu haka ke riƙe da kambin gasar ya doke ɗan ƙasar Russia Karen Khachanov a wata fafatawa mai zafin gaske, inda yanzu zai kara da ɗan ƙasar Georgia Nicholas Basilashvili a zagaye na hudu na gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Tsohon shugaban Amurka kuma ɗan jam'iyyar Democrat Barack Obama ya yi Allah wadai da yadda ake gudanar da harkokin siyasar Amurka a yanzu, lamarin da ya kwatanta mara amfani kuma abin damuwa a lokacin da yake jawabi a yau Asabar a wurin karrama da daɗin ɗan majalisar dattawan Amurka John McCain a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington rana ta cikin hudu na karrama wannan jarumin. Ya ce saka siyasa da ake yi a cikin komai a nan Amurka da yadda muke tafiyar da rayuwarmu da kuma jawabanmu a cikin jama'a suna da karanci ko kuma ba su da amfani ma kwata-kwata.
To madalla masu raronmu da wannan neman ka karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirbi ya tana gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David. Ni Sarfila Hashin Gumel da ke cewa kwana lafiya. Assalamu alaikum.